Sashen Hassan muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da Saronia da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niya muryar Arewa za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 25 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa na'ura za ta raba jama'a da dama da ayyukan yi nan ba da daɗewa ba. To ko dan me yasa ake sha'awar na'urar duk da haka?
Ta gabata cin abinci ba ta complaint ta ce ko a ƙara kuɗin da aka bada yayi kaɗan ko ta gaji babu duk wannan aiki za ta yi ta yi kawai har sai sadda aka gama shi.
Lallai to za a ji cewa ayyukan wato sake haɓaka arewa maso gabashin Najeriya zai ci koko za su ci naira trillion 5. Za a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da kiraye-kirayen a tsananta binciken barayin gwamnati. Za a kuma ji cewa wato za a kuma ji ƙarin haske kan tashi-tashin mabammai da suka halaka mutane 7 a Borno. Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma Sulaiman Muna Barma na tafa da sharhin jaridun ƙasar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Wani ɗaya bayan ayyana ta a matsayin 'yan takarar da za ta je zagaye na biyu da Emmanuel Macron mai matsakaicin ra'ayi, Marine Le Pen mai kishin 'yan ƙasa da kuma ƙyamar baƙi ta faɗa cewar za ta janye a matsayin shugaban jam'iyyarta, amma za ta zama 'yar takarar shugaban ƙasar 'yan Faransa baki ɗaya. A wani matakin faɗaɗa kiranta ga masu zaɓe, Le Pen ta faɗa a wani shirin talabijin na ƙasar ta Faransa a jiya dare tana cewar daga wannan darin da ni ba 'yar takarar jam'iyyar National Front ba ce, ta ce ni 'yar takarar shugabancin ƙasa ce kawai. Ta ƙara da cewa za ta ajiye siyasar jam'iyya a gefe guda. Masu fashin baƙi suna kallon wannan mataki a matsayin wani ƙalubale a siyasar Faransa. Le Pen ta samu kashi 21.5 cikin 100 na ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasa, a yayin da Macron ya samu kashi 23.8 cikin 100 na ƙuri'un. Masu takarar suna buƙatar jikakken rinjaye kafin su yi nasara a zaɓen na zagaye na biyu wanda za a gudanar a ranar 7 ga watan Mayu. Wannan shi ne karo na farko a tarihin Faransa a cikin wannan zamani da wani wanda ba ɗan takarar da daɗiyar jam'iyya ba zai yi ko za ta zama shugaban ƙasa. Wannan haka na nuni irin tsananin wato tsanar hukumomin ƙasar da ake yi, wanda haka kuma zai iya yin tasiri a ko Faransa za ta ci gaba da kasancewa mamban ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ko kuma ta bi sahun Burtaniya wacce ta fice ko kuma ta farkin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta gayyaci dukkanin sanatocin Amurka 100 don tattaunawa ta musamman akan batutuwan da suka shafi Koriya ta Arewa, kamar yadda gwamnati ta faɗa jiya Litinin. Waɗanda za su yi jawabi a wannan ganawar sun haɗa da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis da sakataren harkokin waje Rex Tillerson da daraktan hukumar tattara bayanan sirri Dan Coats da kuma babban hafsan sojin Janar Joe Danvers. An saba yi wa 'yan majalisar dattawa bayanai na musamman a majalisar ta Capitol Hill. Ba kasafai ake musu irin waɗannan bayanai a fadar White House ba ko kiran dukkanin ɓangarorin majalisar a lokaci guda. A yayin wata liyafa da jakadiyar Amurka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin a fadar White House, shugaban Amurka ya kira halayyar Koriya ta Arewa na rashin cancanta. Trump ya ce ya kamata kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙaƙaba ƙarin takunkumai ga Koriya ta Arewar saboda shirinta na nukiliya da makami mai linzami.
Waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya sake bayyana gaban jama'a a jiya Litinin, inda ya kira ga matasan garinsa na Chicago da su kasance ƴan fafutuka a unguwannin su kamar yadda yayi kafin ya shiga siyasa a wani shirin hantsi da aka shirya a cikin harabar jami'ar Chicago. Obama ya faɗa wa taron jama'a da ke sauraren sa cewa a lokacin da yake tattara jama'a ya fahimci idan talakawa suka yi aiki tare za su iya yin abubuwa masu girma. Ya ce wannan darasi ne da na samu kuma yana tare da ni. Shugaban na Amurka na cikon 44 shi ne jagoranci tawagar masu tattaunawar matasa wanda suka fito daga makarantun sakandare da jami'a da ma waɗanda suka gama jami'ar suna ayyukansu. Ya ce yana kyautar zato zai taimaka da kuma shirya matasa wanda za su ja ragaman duniya a wata rana. Ya ce manyan ƙalubaloli kamar rashin daidaito wurin samun kuɗin shige da kuma canjin yanayi da rashin adalci a tsarin shari'a batutuwa ne masu damuwar gaske sai dai ba za su gagara magancewa ba.
Amurka da kungiyar tarayyar Afirka sun amince cewa lokacin da ya kamata Somalia ta dauki dawainiyar tsaron kanta na cigaba da karatuwa a wani taron tattaunawa ta wayar tarho wanda dakarun haɗin gwiwar Amurka da Afirka ta AFRICOM ta shirya a Stockholm, Jamus. Kwamandan dakarun AFRICOM ɗin Thomas Waldehouse ya ce sanarwar da Amurka ta yi a cikin wannan lokacin na aikawa da dakaru 40 zuwa Somalia bai canza salon da ake ɗaukawa ba. Amurka za ta ci gaba da taimakawa rundunar sojin Somalia da ba su horarwa don ta iya samun kayan yaƙi da za ta taimaka ma sojojinta. Ya ce wannan na cikin taimakon da ba a saba yi ba wanda yake da tasiri a tsaron wannan ƙasa. Somalia da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa suna aiki tare don horar da sojojin ƙasar su 28,000 bayan shekara da shekaru da suka yi fama da koko ƙasar ta yi fama da yaƙin basasa da kuma sauran rigingimu. Kungiyar 'yan ta'adda Al-Shabab tana ci gaba da rike da akalla kashi 10 cikin 100 na ƙasar tana kuma kai hare-hare masu auna sojoji da fararen hula. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, na'ura na daɗa barazanar raba jama'a da dama da ayyukan yi musamman ma a nahiyar Afirka. Nasiru Adamu Ilkaya, gare ka.
Shugaban Bankin Duniya Jim Kim ya ce na'urorin zamani za su haddasa rasa ayyuka da kashi 2/3 a ƙasashe masu tasowa. Kim da yake magana a wani taron masana tattalin arziki a Amurka ya ce ba a san saurin da na'urorin za su haddasa wajen rasa ayyukan ba, amma wannan lamari yana kawo barazana. Jim ya jawo misali da amfani da mutum-mutumi, na'urorin fidda kuɗi da kati, da na'urori masu ƙwaƙwalwa na rage gurabin ayyukan mutane, wanda kuwa hakan ya shafi ma Amurka tun wajajen shekarun 1990. Bayan nan ga ƙalubalen fari da kuma 'yan gudun hijira da shi ne mafi muni tun yakin duniya na biyu. Usman Funtuwa ƙwararre ne kan na'ura mai ƙwaƙwalwa.
Ya yi misali da shi mutum-mutumi. Robot in ka je manyan kamfanoni da ake da su a duniya za ka ga cewa akwai robot da ake yi don ya rika sauke misali kaya daga mota ko kaya masu nauyi. To za ka ga idan mutum goma zai iya ɗaukar misali awa ɗaya ya sauke wannan kayan, ita wannan na'ura tana iya sauke shi a minti 10. To kaga idan za ta iya sauke shi a minti 10 kaga kenan ta haddasa rashin aikin yi ga kusan mutum 60 kenan. Tunda kaga a awa ɗaya za ta sauke trailer 6 kenan, kaga ta haddasa rashin aikin yi ko kuma ta kawo karancin aikin yi ga mutane.
Kuma wataƙila ba ta buƙatar ta huta ko ta ci abinci ko ta
kaga ba ta cin abinci, ba ta complain ta ce ko a ƙara kuɗin da aka bada yayi kaɗan ko ta gaji, babu duk wannan. Aiki za ta yi kawai har sai sadda aka gama shi. Amma dan adam na iya gajiya, yana iya cewa kuɗin sai an ƙara ko wani abu makamancin wannan. Tunda yanzu in ka kalli irin yanda za ka ga dandazon mutane akan ita wannan na'ura da ke bada kuɗi, sai kai tunani idan dan adam ne ake ma wannan layin, ai mutanen da za su yi wannan aikin suna da yawa, amma ga dan mashin guda ɗaya wata kan computer ɗaya tana ta yi ba kasala babu complain. To kaga wannan gaskiya maganar da ya faɗa gaskiya ce.
Shi kuma ƙwararre kan kafa ƙungiyoyin gama kai Barista Bello Tukur ya ce bunƙasa sana'o'i irin noma da kiwo ka iya samar da ayyuka ko koda kuwa ana amfani da na'urorin.
An zartar da kuduri ya kamata gwamnatocin mu ta taimakawa mutane waɗanda suke noma, waɗanda suke kiwo, waɗanda suke su, saboda mu wadata kanmu da abincin da zamu ci. Babban dalili kuma shine idan baka wadatu da abinci ba, har idan wani ne zai baka abinci, to har yanzu baka tsira ba, don wata rana zai waye gari ya ce ko wani hatsari ya same shi, ko wani abu da yayin ya same shi, gobe zai iya cewa bani sai da maka da abinci. Idan kuma ya ce bai sai da maka da abinci ba, yanda zaka yi? Tunda Allah ya wadata wa kasashen mu da filaye masu kyau da ingancin ruwa, yanda ake iya kiwo, yanda ake iya noma, yanda ake iya su, wa'annan shi muke duba, ya kamata gwamnatocin mu su jaddada wannan abun, su karfafa shi yanda za a ci gaba da yi, kuma mu wadatu akan abin da muke musamawa matasan mu aikin yi.
Shugaban na Bankin Duniya King Jim ya ce sai an yi hanzarin fidda miliyoyin daloli don tura sassa masu zaman kansu, hakan ne kadai zai iya rage kaifin barazanar. Nasura da Maili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, to kafin a ci gaba a ɗan girgije ku. To wannan haka yake. To sai kuma batun saki farfado da Arewa maso gabashin Najeriya, wanda aka ce zai ci naira trillion 5. Sanusi Adamu, gare ka.
Sakamakon binciken gani da ido na karamin kwamitin shugaban kasar Najeriya don sake gina Arewa maso gabas da yan Boko Haram suka lalata ya nuna gwamnatin tarayya za ta kashe sama da naira trillion 5. Kamar yadda Honorable Yusuf Captain Buba, mai wakiltar mazabar Hong Kong a majalisar wakilai, kuma shugaban karamin kwamitin shirin shugaban kasar Najeriya na sake gina Arewa maso gabas, yayi bayani.
Na daya ka san kasuwannan na Madagali, inda aka sa bom har so biyu aka rasa rayuka. To wannan kasuwa ce za a sa shi a katanga kuma a sa duk facilities da ake bukata a cikin kasuwa so that mutane yan za su shiga za a yi check-in nasu. Na biyu kuma za a ba su kayayyaki na check-in duk wanda ke dauke da wani na'ura kamar na bomb haka a kasuwanni da kuma wuraren worship centers nasu kamar masallatai da churches da makarantu da sauransu. Na uku asibitin su na Madagali din shi ma lokacin da bomb na ya faru ba asibitin da za a sa majinyata so shi ma mun yi recommend za a gyara shi. Sannan kuma akwai asibiti wanda za a yi a Gombe da kuma za a yi empowering matasa da mata da kuma yan kasuwa wanda suka rasa shagunan su da harkokin su na kasuwanci za a tallafa musu.
Na tambayi Honorable Yusuf Captain Boba dalilan da suka jinkirta soma amfani da sakamakon binciken ganin irin hali na tagayyara da wasiyan gudun hijira da suka koma muhallan su ke ciki sakamakon tsawon lokaci da aka dauka wajen aiwatar da shirin.
Kuma akwai shiri mai masu yawa, shirye-shirye masu yawa wanda committee za ta yi in Allah ya yarda idan aka yi approving budget na wannan shekara wanda aka sa a ciki za a je a yi kaman maganan gidaje inda za a mai da mutane za su koma su tsuguna. Akwai maganan asibitoci, akwai maganan magunguna da makarantu da sauransu, duk committee za ta yi wannan idan aka yi approving budget.
Matsalar rashin wutar lantarki na ɗaya daga cikin muhimman kayayyakin jin daɗin rayuwa da yankunan da rikicin Boko Haram din ya shafa ke fama da shi, inda aka lalata sama da transformomi 70 a garin Maiduguri kadai da kuma na'uran nan da ke baiwa birnin Difa a kasar Nijar wutar lantarki. Kamar yadda babban manajan kamfanin samar da wutar lantarki a Arewa maso gabas da ke da ofishinsa a Yola fadar jihar Adamawa injiniya Umar Baba Mustafa ya yi min bayani.
Inda muka shiga muka bincika, that is the accessible area, amma akwai wajajen da bamu shiga ba har yanzu. Abinda muka tantance a wajen ban nan da aka yi mana ya kai naira biliyan 9. Wannan transformer namu na Damasek 2.5 MBA shi ma an sa bomb an tarwasa. So ban nan dai ba bainan kusa a wajajen Monguno, Nganzai, Kukawa, Baga, duk ban nan su nan.
Daga cikin garuruwan da kawo yanzu ke fama da matsalar rashin wutar lantarki sun hada da Dambuwa, Bama, Madagali, Askirauba, Gulag, Goza da kuma Micika. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
To gaida Sanusi. To kamar yadda aka ji, yan Najeriya na ci gaba da kiran gwamnati da ta ƙara wuta a yaƙi da almundahana. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Kwanan ne ma shugaba Buhari ya ko dakatar da sakataren gwamnatin sa Mr. Babacir David Lawal da kuma shugaban hukumar leken asirin kasar NIA bisa laifukan cin hanci da rashawa, wanda kuma nan take shugaba Buhari ya ko nada mataimakin sa Usman Banjo da su gudanar da bincike game da laifin da ke kan Babacir. To sai dai kuma yanda ma ake soma wannan bincike, har yanzu ɗan Najeriya na ganin akwai wasu jami'an gwamnatin sa da dama da ake zargin na cin hanci, cikin su ko har da wanda ma ake zargi da mallakar manyan gidaje na sama da dalar Amurka miliyan 1.5 a birnin Dubai da ke haddadar dalar Larabawa. Haka nan kuma ga ma batun badakalar MTN lamarin da yanzu haka 'yan kasar ke tsokaci. Masu sharhi da fashin baki na mako ganin lokaci da shugaba Buhari zai dauki matakin ba sani ba sabo a yakin da yake da cin hanci, idan ko ba haka ba zai fadi babu nauyi.
Amma idan ma akwai ƴaƴan jam'iyya ko kuma ƴan wanda suke cikin gwamnati su ma ƴan Najeriya ne, a tona musu asiri. Dan shi yasa ai muka yadda da shi ya je mana rikon wannan amana. So dan sun zama suna mashi bita da kulli ta baya, suna cin dunduniyar shi, to me zai yi da su? Ya watsar da su su ma ba aya bane.
Hussaini Gambo Bello na kura wannan fafutuka ne a Najeriya, yace ma akwai abun dubawa game da abin da ke faruwa a yanzu.
Ba har yanzu a fadan shugaban kasa akwai wadanda ya kamata shugaban kasa fa ya dakatar da su. Ai abun da za a taba su ya zama dole, in Buhari bai taba su ba Allah zai taba shi. Domin talaka ne suka ce fa mu fa mu muka bada kudi, kati fa muka saya da kudin mu muka tura wa Buhari. Sannan muka sake daukan kuriyar mu muka bashi da na iyalan mu. Idan Buhari yana faman gyaran cin yaki yaki da cin hanci da rashawa, su taka wayi gari wanda suke gidan shi su suke aikata wannan. Sannan bai magance wannan abu ba, me zai fito ya gaya mana 2019? Bai sai gaya mana komai ba, saboda ga abin da ya kamata yi.
Shi ko wani masani a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, wato Sipahi Honorable Abdulmumin Ibrahimson, yace ko ba komai shugaba Buhari ko ya cancanci a yaba masa.
Ba shi kadai bane ya kamata yaki da rashawa a Najeriya a matsayinsa na shugaban kasa. Wato program ne na collective interest na duk wani mutumin Najeriya, domin muna kusan mutane 180 a cikin mutane 180, ya zamanto wajibi ne shugaban kasa ba zai sa hankali akan kowane dan adam daga yancin Adamawa har zuwa Sokoto, daga Sokoto zuwa Borno har zuwa Lagos ba. To ya kamata yaki da rashawa ba abunda za a bar wa mutum ɗaya bane, abu ne wanda dukkan mu zamu haɗu mu yake ta.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahimu, yanzu kuma bari mu nufi Maiduguri inda Haruna Dauda zai mana ƙarin haske kan fashe-fashen babban Naija.
Mutane bakwai ne suka sarayakan sakamakon tashin wasu buwaban ƴan gudan wakin waki a wasu wurare daban-daban guda biyu dake cikin garin Maiduguri, inda safiyar yau ne dai aka dinga jin ƙaran tashin buwaban mai a wasu sassa daban-daban na jihar, wanda aka ce tashin bomb din na farko ya auku ne a yau da asuba da misalin karfe 5:10 lokacin da wasu ƴan bakin waki suka yi kokarin shiga wani ƙauye da ake kira Mammanti dake karamar hukumar Jire a jihar Borno, ƙauyen dake dab da shiga cikin garin Maiduguri, wanda aka ce ta tada bomb din dake jikin nata ne kuma ta kashe kanta da kanta. Sannan guda biyun da suke kokarin arcewa sun game da ajalin su ne a hannun jami'an tsaro sakamakon buɗa musu wuta da aka yi, a cewar mataimakin mai magana da yawun ƴan sandan jihar Borno ASP Murtala Ibrahim a wani bayani da ya aika wa manema labarai ta hanyar sadarwar sada zumunta da ake kira WhatsApp. Yace tunda jami'an ƴan sandan nasu suka zirci wannan wuri, sannan kuma suka tabbatar wa al'umma cewa komai ya koma daidai kuma jama'a su cigaba da harkokin su. Sanarwar ya kuma ƙara da cewa akwai wata yarkunar bakin waken da ta yi kokarin shiga wani ƙauye da ake kira Mai Nari dake kan titin Dambuwa zuwa garin Biyu, sai dai ya ce anan ba a isa a ba don wannan nungunar bakin wakin ya kashe kansa kuma wasu mutanen guda uku dake wannan wuri kuma raunata wasu fararen hula guda biyu. Sanarwar ya ce tuni dai komai ya koma daidai kuma al'amma na cigaba da gudanar da harkokin su kamar yadda yake a baya. Babban birnin Maiduguri dake wuyedi yana cigaba da fuskantar hare-haren ƴan gudanar bakin wake, musamman ma kananan ƴan mata da akan yi amfani da su wajen daura musu waɗannan bumabumai a kuma tura su cikin jama'a, wanda idan aka rashin sa su halaka kansu da kuma jama'an da suka nufa. Irin wannan hare-hare yana tada hankulan jama'a da dama, musamman ma mazauna cikin garin Maidugurin, ganin cewa rundunar sojan kasar na cigaba da fafutuka da ƴan kungiyar Boko Haram din. Amma a bangare guda ake cigaba da samun irin waɗannan hare-hare na kunnar bakin wake. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida ɗan mutan biyu, yanzu kun bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda Sila Barma zai mana sharhin jaridun ƙasar.
Za mu fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ambato shugaban hukumar ƙarfafa zaman lafiya Kanal Habu Tarka yana mai bayani game da ranar haɗin kan ‘yan ƙasa da samar da fahimtar juna, Journée Nationale de la Concorde, wacce ta biyo bayan yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a 1995 tsakanin gwamnatin Nijar da kungiyoyin Abzanawa ƴan tawaye, waɗanda a wancan lokaci ke korafi akan wariyar da suka ce suna fuskanta a ƙasa. Jaridar ta ce bisa la'akari da ci gaban da wannan rana ta samar wajen wanzar da zaman lafiya, hukumomi sun yanke shawarar tattara ƴan Nijar a gari guda a kowace ranar 24 ga watan Afrilu domin ƙarfafa danƙon zumunci, kamar yadda aka fara zartar da wannan dubara a bana da garin Tintabaraden. Jaridar Lanketer ta ruwaito cewa da alama yunkurin cirewa wani dan majalisa rigar kariya da ake hasashen gurfanarwa lokaci guda da wasu tsofaffin ministoci biyu gaban kuliya saboda zargin aikata ba daidai ba ya ci karo da wani babban cikas, duk kuwa da cewa kwamitocin da aka dora wa nauyin binciken waɗannan zarge-zarge sun gabatar wa majalisar dokoki rahotanni. Jaridar ta ci gaba da cewa ficewar ‘yan adawa daga zauren majalisa a ranar da aka shirya tafka muhawara akan waɗannan batutuwa saboda zargin danne musu haƙƙi a kotun koli, wato Haute Cour de la Justice, ya katsewa majalisar dokoki hanzari domin a ƙa'idance kashi biyu daga cikin uku na ‘yan majalisa ne ake buƙata domin cirewa ɗan majalisa rigar kariya. Alhali yanayin da ake ciki a yau, ana hasashen hatta a ɓangaren rinjaye wasu ‘yan majalisa na adawa da wannan yunkuri da suke yi wa kallon bita da kullun siyasa, in ji Lanketer. Yayin da Le Monde Aujourd'hui ke cewa idan da jam'iyyar MNC da nasara ta bi ka'ida, da ba a shiga halin da ake ciki ba a yau a majalisar dokoki, saboda jam'iyyar ta Seni Umaru ta jima da canza sheka zuwa ɓangaren gwamnati, amma kuma tana ci gaba da riƙe mukamin mataimakin shugaban kotun koli, saɓanin yadda dokokin Nijar suka ce ɗan adawa ne ke da ‘yancin riƙe wannan mukami. Saboda haka bai dace ba ana bara ana karuwa, in ji Le Monde Aujourd'hui. Mu cike sharhin da labarin hushin ‘yan sanda a ƙasar Burkina Faso, waɗanda suka ƙaurace wa wuraren aiki a tsakiyar makon jiya. Jaridar Le Vendemain, wacce ta zo da wannan labari, ta ce tun bayan hare-haren ta'addancin da aka huskanta a birnin Wagadugu, bankuna da otel-otel da gidajen cin abinci da makarantu kan hayar 'yan sanda domin tabbatar da tsaro. Sai dai abin damuwa shine ma'aikata ba sa ganin kudaden da ma'aikatu masu zaman kansu ke biya, saboda haka suka kauracewa waɗannan wurare bisa zargin manyansu da rubda ciki akan nagoran da ake bayarwa domin karawa jami'ai kuzarin aiki, in ji Lebanama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman, yanzu kuma daga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Dambaba Joga, garkuwar kungiyar muryar Talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal. Wai akan abun da ba naku ba, akan abun da ba ku kuka tara ba, gashi hankalin ku ya tashi. Ina magana ne da manyan ƙasa, ko kuma in ce da beraye waɗanda suka azurta kansu da dukiyar ƙasa. Gashi yanzu sun rasa inda za su zanna, sun rasa inda za su tsaya, sun rasa inda za su kwanta, saboda ƙoƙarin da magu yake yi na karɓo wannan ɗumbin arzikin ƙasa da suka azurta kansu da su. Don haka gaba-da-gaba-da Ibrahim Magu, ka ci gaba da zaƙulo su a lungu da saƙo. Allah ya fallasa duk wani azzalumi miyagu, mugaye waɗanda suka tara abinda su ma ba za su iya cinyewa ba, suka bar mu muna shan wahala, musamman ma a yankin mu nan na arewa maso gabas.
Assalamu alaikum muryar America. Ni ne mai magana Awali Ashaba daga Maiduguri a Jere local government. Don Allah, politawan da suke bakin custom an ajiye su ne don su ringa zalunta al'umma ne, ko kuma an ajiye su ne don su yi al'umma aiki? Saboda haka ina kira ga gwamnatin Borno da waɗanda suke da ruwa da tsaki akan al'amarin nan da su duba waɗannan mutane ba abin da suke yanzu, an banda su tare motoci, keke na tafi, su karɓi kuɗaɗen su. Yanzu haka zaman da ake gari yana wayewa, baka da sauran zaman lafiya inda ka zo wannan gurin. Za ka karɓi motarka, in ka ɗan tsaya za a tare ka a karɓi 2000, 1000 a hannunka, da keke na tafi a karɓi naira 500, 1000 a hannun shi. To wannan al'amari ina kira da babban murya da Allah masu ruwa da take yi magana kan wannan al'amari. Wallahi ba abin da suke yi a wannan wajen, ba wani aikin da suke bayan cutar al'umma.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makiri ya dawo da labarin duniya, amma a takaice.
Wani ɗaya bayan da aka ayyana ta a matsayin 'yar takara da za ta je zagaye na biyu da Emmanuel Macron mai matsakaicin ra'ayi, Marine Le Pen mai kishin 'yan ƙasa da kuma ƙyamar baki, ta faɗa cewa za ta janye matsayinta wato na shugaban jam'iyyarta, amma dai za ta zama 'yar takarar shugaban ƙasar 'yan Faransa baki ɗaya. A wani mataki na faɗaɗa kiranta ga masu zaɓe, Le Pen ta faɗa a wani shirin talabijin na ƙasar Faransa a jiya dare, tana cewa daga wannan dare dai ni ba 'yar takarar jam'iyyar National Front ba ce. Ta ce ni 'yar takarar shugabancin ƙasa ce kawai. Ta kuma ƙara da cewa za ta ajiye wato siyasa ta jam'iyya a gefe guda. Fadar White House ta gayyaci dukkanin sanatocin Amurka guda 100 don tattaunawa ta musamman akan batutuwa da suka shafi Koriya ta Arewa, kamar yadda gwamnati ta faɗa a jiya Litinin. Waɗanda za su yi jawabi a wannan ganawa sun haɗa ne da sakataren tsaron Jim Mattis da kuma sakataren harkokin waje Rex Tillerson da daraktan hukumar tattara bayanan sirri Dan Coats da kuma wato babban hausoshin ƙasar General Joe Danforth. An saba yi wa 'yan majalisar dattawan bayanai ne na musamman a can majalisar ƙasar ta Capitol Hill. Ba kasafai ake musu irin waɗannan bayanai a fadar White House ba, ko kuma a kira dukkan ɓangarorin na wato majalisar a lokaci guda. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya sake bayyana a gaban jama'a a jiya Litinin, inda ya kira ga matasa na garinsa Chicago da su kasance 'yan fafutuka a unguwanninsu kamar yadda ya yi kafin ya shiga siyasa. A wani shirin hantsi da aka yi shirya a cikin harabar jami'ar Chicago, Obama ya faɗa wa taron masu sauraronsa cewa ya samu wani wato darasi da ya ɗauka a lokacin da yake tattara jama'a.
To Na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya taya ni da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai anjima.